Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu saurare assalamu alaikum Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka sannu mu kuma da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin. A shirinmu da ya gabata mun tattauna akan hawar farashin kayan masarufi kuma kun ji abin da masanin tattalin arziki ya faɗa mana akan yadda za a idan ana so farashin naira ya dawo ya kuma bayyana mana dalilan da ya sa aka samu wannan karyewar darajar naira a duniya baki daya. A yanzu haka ina cikin babbar kasuwar Utako da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma ina cikin wani katafaren a shagon sai da atamfuna da shaddoji da kuma kaya dai iri-iri sai wanda ya gani. Da farko malamin shago ya sunanka?
Sunana Abdullahi Yusuf Yaqub, ainihin manajan kamfanin AA Makoda Investment Limited.
Malam Abdullahi, yaya kasuwa?
Kasuwa sai dai mu ce alhamdulillahi, saboda yanayin al'amarin kasuwa yanzu ya canja ba kamar da ba.
Na'am, idan zan tambaye ka ya batun ciniki kafin mu zo kan batun farashi, ya idan ka kwatanta barawar haka da kuma bana yanzu haka, yaya ciniki yake? Akwai bambanci karuwa yayi ko kuma raguwa yayi?
A gaskiya ciniki raguwa yayi, saboda a shekarun baya ciniki ana yin sa sosai, musamman shekara daya idan wannan shekarar ta huce sai ka ce kwanda waccan shekara, idan waccan ta huce sai ka ce kwanda wannan. Shekarun baya da suka huce a lokaci irin yanzu ana hada-hada tun daga November zuwa December zuwa January, February da ana yin abubuwa da dama na kasuwa, a siya a siyar ana samun ciniki. Amma yanzu ka shigo da yanzu ga sun ma za ka ta duka mutane ma a zaune suke.
Me yasa mutane kake ganin sun rage shigowa kasuwa?
To gaskiya abin da yasa mutane suka rage shigowa kasuwa, especially ma abin da yake mu masu sai da kayan yadi duka, yana dangantaka ga tsadar abinci da kuma tsadar rayuwa. Saboda shi abinci a kullun shine daily basic na dan adam, dole ka ci ka koshi kafin kai maganar sutura. Idan baka ci baka koshi ba ba a maganar sutura. So yanzu tsadan abincin yasa wasu ba sa iya zuwa su sai sutura su sa a jikinsu. Dama yanzu ka misali duk wanda yake kasuwanci kamar irin mu da muke Abuja, duk ka san guri ne na yan albashi. Duk mutumin da ya albashi ya gama da matsalolin yan makaranta, ya yi budgeting din makaranta, shi ma an yi dauki albashin sa kamar yanzu ka gama na karshen wata, yau 1 ga November. To abin da ya samu albashi zai je sai kayan abinci ne. Zai ware kuɗin yan makaranta, madaran da za a sha a shayi, abin da za a ci a wannan watan kafin notin, duk zai budgeting din wannan. So abin da ya rage sai kuma ya duba suturan sa da na iyalin su, in yana da bukatuwa shine zai shigo kasuwa ya siya, ya sai ma iyalin sa, ya sai ma yayan sa. To matsalolin yanzu idan ya dauki albashin, wasun su ba su samu karin da gwamnati ta ba. To albashin baya iya kai su su yi wa'innan bukatun da suke yi na da na dolan, da har za su samu ragowar da za su zo su sai sutura su sa. Misali yanzu buhun shinkafa nawa ne? Buhun shinkafa yana kai kusan 30,000 da wani abu a nan yar waje, kuma yawanci sai ita ake ci a Abujan nan. So in mutum yana ɗauka albashin 60,000 ya ɗauki wannan ya sai shinkafa 35,000. Abin da zai rage masa in ya sai katan din taliya shi ma na kai 5,000. So in ka je ka duro gas shi ma yanzu ana magana yana kai wajen 8,000. In ka kayo irin wa'innan gabaki daya a 60,000 kaga abin da zai rage ma bai kai ya sai wata shadda mai kyau ya 5,000 ba.
To misali yaya tsadan kayayyaki da tun daga shaddoji ina gani ga ya duka ga atamfa da sauransu, farashin ya canza ne daga bara zuwa bana?
Ai ba ma magana canja ba ko magana ƙari. Yanzu abin da ake tunani yanzu kaya sun ninninku. Akwai abin da muke siyarwa wanda ya ninka so biyu, akwai wanda ma ya ninka so uku. Yanzu a misali akwai irin check na 'yan makaranta, akwai irin chana na 'yan makaranta. Daidai yanzu da 'yan makaranta suke resume suke komawa, da muna sai da yadin, wannan yadin bai huce naira 300 ba, 400. Amma yanzu maganar da nake maka, ko mu yana zuwa mana a kusan naira 400 da wani abu, dole ka sai da shi 500, ka sai da shi 500, abin da zaka cin nan bai kai naira 100 ba ma a riban haka check ma. Abin da ake sai da shi 400,500 yanzu ya kuma 14,000. To kaga wannan ya maninka kusan su uku kenan.
To me yasa kake ganin an samu mummunar hawa farashin kayan masarufi tun daga shi har ya shafe ku kuma su sai da kayayyakin sawa?
Abin da yasa shi mu din, abin da yasa mu kawai masu amfani ne da abin, muna consuming din abin ne, ba ma ainihin buga abin, shine wannan abin da ya kawo wannan hawar-hawar. Inda kamfanin kamu suna aiki, ba na man cewa shekarun baya lokacin 1999 zuwa 2000 muna da Nichem, muna da UNTL Textile, wa'innan kaya ne da ake buga su a Kaduna a lokacin atamfa ce ta gida mai quality ba ta huce naira 1,200-1,300 kuma mutane suna siya. To yanzu dukkanin wa'annan kamfanonin sun mutu ba sa aiki. Su ana zuwa ana kawo su kuma kawo su nan da ake yi da dala ake canza a fita aje a kawo su inda za a kawo su. So wannan kuma hawan dalan ya kara wa'annan kayan sun zama sun ninnin kudin su uku.
Ah yanzu haka kuma ga ni tsaye a wani shago inda suke saida buhunan shinkafa da kuma dai sauran kayayyaki na hango har da sumai da sauransu. Malam ya sunanka?
Sunana Haris Rabo.
Me da me kuke sayarwa?
Muna saida shinkafa forin, muna saida shinkafa na gida.
Nawa ne buhun shinkafa forin yake yanzu?
To gaskiya a yanzu buhun shinkafa forin 50 kg yana ka akalla naira 32,000. Da 200 haka.
Na gida kuma fa?
Na gida muna saida shi naira 22,000 amma ka san akwai bambancin kamfani. Akwai Premier, akwai Big Bull, akwai Umza, akwai Optimo. Ana saida Premier naira 25,000 a halin yanzu. Ita kuma Big Bull ana saida ta akan farashi naira 26,000.
To a barawar haka nawa buhun shinkafa yake na gida?
To gaskiya a barawar haka buhun shinkafa na gida Premier naira 20,000 ne.
To ya maganar kasuwa mutane suna zuwa su saya kamar bara?
Gaskiya ba za a ce ba suna zuwa su saya kamar bara saboda ita kasuwa ne ka san tana moving lokaci bayan lokaci, amma gaskiya a cinikin da ake bara ko kusa ma ba a hada shi da na bana.
To me yasa kake ganin an samu hawan farashin shinkafa a Najeriya?
Gaskiya abun da haddasa farashin harhawar shinkafa ba ma shinkafa ba da sauran kayan masarufi sabanin abinci wanda muke da shi gaskiya ba ya isan mu, bugu da ƙari kuma boda wanda ake amfani da shi ana sukina kawo mana tallafi bangaren abinci rufe take, sannan kuma na gidan namu bai wadata ba, kaga babu yadda za a yi farashi ya zo na guda ɗaya, dole hawa za ka zo yau kasuwa ka sai abu naira 20,000 later an juma za ka zo ka sai shi akan 20,500, duk kasuwa tana kama haka, a rana ɗaya za a iya samun wannan bambancin.
Da ka ce akwai shinkafa 'yar waje akwai ta gida kuma ka ce an rufe boda, to ta ina kuke samun shinkafa 'yar waje?
Black hanya mara kyau.
Na'am, waɗansu suke smuggling ɗinta kenan?
Smuggling ɗinta ana kawo ta, amma laifi ne idan aka kama mutum ma zai iya rasa ran shi.
To masaurare, da wannan bayani na shi za mu dan je hutun rabin lokaci, idan muka dawo kuma za mu dora daga inda dorawar ta dace, amma kafin nan mu karbi wannan sakon.
Al'ummar Najeriya, albishirinku. Gafa dama ta samu sashin yada labarai ta internet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta internet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com/aminiya_trust da twitter.com/aminiya_trust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google Podcast da Apple Podcast da kuma TuneIn Radio. Shirin daga Laraba, madubin al'umma.
To madalla, kuna sauraron shirin Najeriya a yau ne a shafin aminiya.dailytrust.com da kuma hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio sai kuma ta Google Podcast. Kuna kuma iya sauraron shirin a Freedom Radio a Kano da kuma Nas FM a Yola. Za kuma ku iya sauraron shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya_trust da twitter.com/aminiya_trust. To masu saurare, kada dai a sha'afa, muna tattaunawa ne a kan hauhawar farashin masarufi kuma a yau ina tsakiyar kasuwar Utako da ke babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda muka tattauna da waɗansu 'yan kasuwa waɗanda suke da rumfuna a wannan wuri kun kuma ji yadda suke kokawa, sannan kuma yanzu za mu ci gaba da yawo a cikin wannan kasuwa domin jin yadda mutane suke su masu saya da kuma masu sayarwa a halin da ake ciki a harkar kasuwanci a Najeriya.
To ni ma aikaciyar gwamnati ce, kuma ba a ƙara muna albashi ba, amma kullum ka shigo kasuwa za ka zo ka iske cewa an ƙara kuɗin kaya. To ban san ya za mu ciyar da iyalinmu ba da wannan halin da muke a ƙasarmu. muna da roƙo Allah ya taimake mu don gaskiya ba daɗi kullun ka shigo wata rana ma sai kaga kai yau zan iya sayan kayan nan kuwa amma ya zamu yi dole mu daure mu saya don mu lura da iyalin mu muna roƙon gwamnati su sai muna tuli tausayin talaka
Kwano ya haura dubu da baran jam Eh Allah ya sako da shinkafa baran jam Eh Allah ya sako da shinkafa baran jam Eh an duma a ba mu shinkafa
To yanzu kuma ga ni tsaye wurin wani mai sai da kayan miya ga tumatir dai shi ma yayi jajajar ga tarugu da sauransu a cikin dai babbar kasuwar Utako Malam Allah ya sunanka
Ana ce mai isiya
Isiya mai kayan
miya tumatir da tattasai da tarugu da albasa
to malam isiya yaya haho farashin kayan masarufi ya shafi harkar kasuwancin ku
to mai gida ga sunan dai yanzu dai muna sai da tumaturin din albasa he tumatur muna hesa 15 14 muna sai suwa
eh
albasa ma muna hesa 1,800 ana sai suwa tarugu ma muna hesa naira 1,000
na'am to a barawar haka kamar lokacin da muke ciki na yanzu a bara nawa tumatir yake
to gaskiya a bara ya sauki sosai wallahi dan yanzu kan lamarin abubuwan ne ya zan sai a hankali ko ba gaskiya ba bara ya sauki duma hesa bara basket 1,400-1,500 muke sai suwa a bara amma yanzu komai ya tsara wallahi a Najeriya sai dai hanguri kawai
to mutane suna zuwa su saya kamar da ko kuma ciniki ya ragu
to gaskiya ban ce alhamdulillah ban ce ba a zuwa ana zuwa gaskiya ana saya ko ba gaskiya ba amma dai ba kamar irin bare sosai ba irin haka don saboda yanzu babu kudi da mutane ne ana dai maleje kawai ko ba gaskiya ba
ni sunana Bala Dan Jummai ina kasuwar Otako Market
to ya haho farashin kayan masarufi ya shafi harkar kasuwancin ka
to kowa ya sani yanzu a kasar nan abubuwa sai dai addu'a na farko dai da in zaka sai abu kamar misali wannan barko nan zaka sai sa naira 20,000 yanzu sai ka sa naira 32,000 wannan zoban da naira 9,000 yake yanzu sai ka sa 21,500 in yau ka zo kasuwa gobe sai ka samu canjin ka abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji amma muna roƙon Allah ubangiji ya kawo mana sauki ba mu da wata mafita in ba ga wajen ubangiji ba dole sai mun koma ga ubangiji halayen mu mun gyara sannan ubangiji zai gyara mana wannan abubuwan duk da yake faruwa ba daga mu bane mu daina cewa daga ubangiji ne halayen mu ne muke yi kurakure amma in muka gyara gaba ki dai al'umma Allah zai gyara mana
To masu sauraro duka abinda ya sabaka kenan a cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya da kuma gabatar nake cewa a huta lafiya